بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، يرحمهم في الأرض يرحمكم من في السماء، أنصتوا رحمكم الله. بابٌ wato mun yi wanka, mun yi tsarki, mun karanta kuma abin da ya shafi alwala, sannan mun zo mun yi magana akan wanka. Duk waɗannan mun karanta su. Farko dai abin da muka fara, wato za mu iya cewa wannan shimfiɗa dai tauhidi ne. Ya gaya mana wato aƙida abinda wato muka karanta a farko, sannan sai muka zo muka yi tsarki, kuma sannan sai muka zo muka yi alwala, kuma da muka gama muka shiga wato sai muka yi istinja'i da istijmari tsarki, sai muka yi alwala, sannan sai kuma muka yi magana akan wanka. To muka ƙare wanka a satin da ya gabata, yanzu kuma za mu shiga abinda ya shafi taimama. Wannan fa duk abin da ake magana nan fa kafin a shiga sallah ne. Domin da farko yana cewa wal musalli yunaji rabbahu fa alaihi an yata'ahhaba li zalika, wato mai sallah yana ganawa ne da ubangijinsa. To ya wajaba a kansa ya tattali, ma'ana ya shiri saboda ganawa da ubangijinsa da zai yi. To kaga duk wannan abin da muka faɗa, duk muke ta karanta, har yau ba mu shiga mun yi magana wato akan, wato zan ce ban yi magana akan ya za a yi. Ba mu shiga magana mu yi magana akan yadda za a yi sallah ba. Za a yi magana akan sallah, ya ake yinta, ya farillanta, ya sunoninta, ya mustahabbinta, duk mai wannan ba. Don dama farko abin da ake so ga ɗan adam, wato aƙidarsa ta samu inganci. Mutum ya zama yana da cikakkiya kuma ingantacciyar aƙida. So haka malam shi alƙirawani ya mana bayani wato na ita kanta aƙida da abin da mumin musulmi ya kamata ya kudace a zuciyarsa. To duk ya mana wannan bayani, domin ita zuciya ita ce mahalli na duban wato Ubangiji. Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum, yana duba ne zuwa ga zukatanku. A zuci nan ake samun komai ya tabbata. Shi yasa in kana karanta littattafan fiqh, su risala, su askari, har zuwa mutasa za ka je sun ce fa'in halafa, an zo kurin hukunce-hukunce, sai ka suna cewa in halafan lafzul aqad fal aqad. Idan lafazinka ya saba da abin da ka kudurce a zuciya, to abin da ka kudurce a zuciya da shi za a yi aiki. Ka gani? Masalan wato kaga ita zuciya ita ce mahalli wanda yake za ta kudurci abu da ingancin abu. To idan zuciya ta gyaru, to komai ya gyaru. Shi ne akwai hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa inna fil jasadi wato mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Wato a cikin ɗan adam akwai wata tsoka guda ɗaya, wannan tsoka idan ta gyaru, to cikin baki ɗaya ya gyaru, idan ta ɓaci ya ɓaci. To shi ne manzo Allah ya ce ku faɗi ala, kafin ya faɗe ta sai da ya tambayi ku sani ba, ku faɗaka. Wannan tsoka ita ce zuciya, idan ta gyaru komai ya gyaru, idan ta ɓaci komai kuma ya ɓaci. Domin kamar al-imam al-busiri yana cewa wa halifin nafsa wa shaytana wa asihima wa inhuma ma hadaka nusa fattahimi, ka saba wa zuciyarka da shaytan, saboda zuciya nan ne ake saka komai. Nan zuciya ita ce za ta saka maka kyawawan abubuwa, kuma ta saka maka munanan abubuwa. Sai da ya gama da wannan, sannan sai ya mana magana akan tsarki. Muka ga ya za mu yi tsarki, mana bayanin istinja'i, ya mana bayanin istijmari, duk mun yi wa'annan duk mun san su. Ya tsarkin ma ya zai inganta, to muka zo muka yi alwala muka yi wanka muka san wato asbabul ahdas muka san ahdas da asbabul ahdas muka san alhadathul asghar wal hadathul akbar ko wato hadasi wanda yake karami wanda yake alwala ta ishe shi akwai kuma babba wanda alwala ba za ta gamsa ba sai an masa wanka duk mun yi wannan a karatunmu da ya gabata to daga nan shine za mu shiga yanzu taimama to ita taimama za mu yi ta yanzu abinda yake kawowa a yi taimama rashin samun damar yin wa'ancan guda biyun ko alwala ko kuma wanka idan wani uzuri ya afku wanda alwala ba za ta samu ba to sai a yi intiƙali daga yin alwalar a tafi zuwa ga taimama hakanan idan wani uzuri ya samu wanda wanka ba zai samu ba na janaba to shi ma sai a yi intiƙali a tafi taimama to amma kowanne da yadda za a yi shi kowanne akwai dalilan da za su sa in ka tashi daga alwala ka yi taimama to ya zama da taimamar ta karɓu kuma ibadar da ka yi da taimamar ta karɓu hakanan wanka ma akwai sharɗan da idan wankan bai samu ba sai wannan sharɗan sun tabbata sannan za ka yi intiƙali daga wannan ma'amanan matsayi ka tafi ka je ka yi taimama kuma ka yi ibada ka kuma ibada ka ta karɓu to saboda haka sai mu tara hankali mu ji yaya ba koyaushe mutum zai ce shi zai taimama ba akwai dalilai akwai asbab kuma akwai farillan taimamar akwai sunnoninta akwai mustahabbanta akwai dalilan da suke sawa a yi taimama duk za mu ji shi a wannan karatun akwai wakasin ma za a ce ma kai taimama kai sallar ka sake akwai wakasin za a ce ka sake har abada akwai kuma wakasin za a ce idan lokaci bai fita ba ka sake in ya fita shi kenan to duk za mu ji shi ne malam yake cewa babu wannan babi ne wato fi mallam ya ji dalma a cikin hukuncin mutumin da bai samu ruwa ba kaga a nan malam abinda ya ce fi mallam ya ji dalma a ko wato a cikin wanda bai samu ruwa ba a nan kun ga wato rashin ruwan sai ya yi idlaƙinsa wato wanda bai samu ruwa ba don ya yi alwala ko kuma wanda bai samu ruwa ba don ya yi wankan janaba wannan duk zai shiga a cikin wannan fi mallam ya ji dalma a kawai wanda duk bai samu ruwa ba ma'ana bai samu ruwan da zai alwala bai samu ruwa ko kuma halin janaba ne ko kuma mai haila ce ko kuma mai nifasi ce ba su samu ruwan da za su yi wanka ba to ga hukuncin duk zai mana bayani a cikin wannan babu ya ce hukunci a cikin wanda bai samu ruwa ba wasu sifatun taimama ko kuma da bayani akan sifar taimama wato sifar taimama wacce ake so yadda ake son wato mutum ya yi taimama to wato ita wato taimama a lugha at-tayammum fi lughati al-qasd wato nufi abinda ake nufi shine nufi a lugha in an ce meye at-tayammum sai a ce al-qasd mutum ya fuskanci abu kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wala tayammumul khabisa ai la taqsiduhu kar ku je ku nufi wato yin abubuwa da ake abubuwa da suke munana ko kuma abu mai kazanta to shi kuma a shari'a kamar yadda malaman fiqhu suka yi tarifin sa ita ce suka yi tarifin ita ce mama shine ibadatun hukumiyatun tustabahu biha salat wato ibada ce wacce in an yi ta a hukuncin ta to ya halatta kai sallah shine wannan shine wato tarifin wato ita wato taimama lugatan wa istilahan a istilahi a gurin masu wato fiqhu kuka hawo wato abinda ake nufi da nufi ma'ana ka nufi bigire wanda yake tsatsarka domin ba za ka yi taimama a guri wanda yake mara tsarki ba ka nufi guri bigire wanda yake mai tsarki wanda idan ka je za ka bigi wannan wurin wato ka yi taimama a kansa sawa'an ƙasa ce yashi ne dutse ne marmara ce to ko meye dai ya zama tsatsarka ne za ka yi taimama wato shi ne za ka iya yin taimama a kansa kuma wato shi hukuncin taimama baki ɗayansa ya tabbata wato a cikin alkur'ani da cikin hadisi da ijma'in malamai kuma hukuncinsu wajibi ne, wajibi ne a taimama. Misali mutum ya rasa ruwa lokacin sallah ya yi kuma ya tabbatar ba zai samu ruwan ba, to wajibi a kansa ya taimama don ya sallah, wato ya sallah wato a wannan lokacin. Allah tabaraka ta'ala yana cewa fa in lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban. Haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin wani hadisi da Muslim ya rawaito, yake cewa fuddilna 'ala an-nasi bi salasin, an fifita mu, ma'ana da shi manzo Allah da al'ummarsa gaba ɗaya, Allah ya fifita mu gaba ɗaya akan dukkanin mutane da abubuwa guda uku. Manzo Allah yake cewa wayannan abubuwa guda uku, yace Allah ya sanya sahu-sahunmu kamar sahun mala'iku ne. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffan, ka gani? Wato idan muka zo za mu yi sallah jam'i, sahu-sahu muke, za mu jeru inda kaga kamar haka mala'iku suke yin wannan sahun. Shi ne manzo Allah yake cewa an ba mu wannan yadda mala'iku suke sahu-sahu, haka za ka mu ma muke sahu-sahu. Wannan ba ƙaramar daraja ba ce. Shi yasa malamai suke cewa in za a yi sallah a daidaita sahu, a daidaita sahu, kuma a cike sahu. In kana naqsum falyakum fi safil akhir, idan aka samu tawaya to ya zama a cikin sahu ƙarshe ne bai cika ba, amma in dai da guri a cikin sahu to ka zo ka toshe shi a shiga a yi shi. Sannan manzo Allah yake cewa kuma an sanya mana ƙasa baki ɗayanta masallaci, da shi da jama'arsa al'ummarsa, ƙasa ko ina masallaci shi, duk guri, duk inda ƙasa take, in dai da tsarki a gurin ya halatta kai sallah a wajen. Saɓanin wasu wato masu wata ibadar, su sai sun je ɗakin yin ibadar za su iya yi, ba za su iya yin ibadar su a kowane waje ba. Kamar Yahudu, kamar Nasara, kamar sauran waɗanda ma addinin Musulunci bai yarda da ibadar su ba, kamar wato Majusawa, su ma masu bautar wuta kenan, su ma ba ko ina suke bauta mata ba, sai sun je ɗakin da ake kunna ta su bauta. Amma al'ummar manzala ko ina masallaci ne a wajensu, in dai guri yana da tsarki to za ka iya sallah a kansa. Shi ne manzala yake cewa an sanya mana ƙasa baki ɗayanta masallaci ne. Sannan kuma yana daga cikin manzala abin da ya faɗa, yake cewa wato an sanya mana wato ƙasa ta zama tsarki gare mu idan ba mu samu ruwa ba. Ma'ana in ba mu samu ruwan alwala ba, to shikenan sai mu taimama, shikenan mu taimama sai mu sallah. Ka gani? Wayannan guda uku manzo Allah shi an fifita mu, wato an fifita mu da su akan sauran al'ummai. Sannan kuma ijma'i baki ɗayan, wato an yi ijma'i baki ɗaya akan cewa taimama wajibi ce yayin da aka rasa ruwa, ko kuma aka rasa iko wato ne da za a yi amfani da ruwan, ko a ce babu ruwa, ko kuma ga akwai ruwan amma ba za a iya amfani da shi ba. To nan gaba a cikin karatu duk za mu ji yaya wannan mas'alar take. To sannan wato akwai sharaɗai guda wato shida, akwai sharaɗai guda shida kafin taimama ta zama wajibi sai an samu waɗannan sharaɗan. Na farko musulunci, wanda zai taimama lalle ne zama musulmi. Domin wanda ba musulmi ba, wanda ba musulmi ba kaga fa'ida ba, wato ba zai samu wata fa'ida da yin taimama. To me zai da taimama shi? Shi ne sharaɗin farko, mutum ya zama musulmi. Sannan kuma ya zama balagagge. Balagagge shi ne wanda taklifi ya hau kansa, to dole ya yi, wato wannan ya zama wajibi ne a kansa. Sannan kuma ya zama mai hankali, ba majununi ba. Idan majununi bai san halin da yake ciki ba, balle hande ya nemi yin wato taimama. Sannan kuma in mace ce, ya zama na jinin haila ya ɗauke mata, ko jinin nifasi ko jinin bi'i, ya zama jinin ya ɗauke, ba haila take ba, ba nifasi take ba. Idan tana haila ko nifasi, ko da ruwa ma ai ba za ta yi alwala, ta ce za ta yi ibada ba. Sannan kuma da shigar lokaci, idan lokaci ya shigo shikenan sai mutum ya yi taimama. Domin ba za a yi taimama kafin zuwan lokaci ba, domin abinda ake cewa, ko da yake malamai suka tabbatar cewa ne wajibi taimama ta sadu da wato sallar da za a yi, ba za ka yi taimama kuma ka zauna kana jiran lokacin ya yi na sallah ba, a dole ya zama lokaci ya shigo kuma gashi za a yi sallah, sai ka yi taimaka ka shiga sallah. Sharaɗi na shida shine rashin ruwa, a rasa ruwan da za a yi alwala da shi, shine a rasa ruwan gashi babu shi hakikatan babu, ko kuma hukuman ma'ana hakikatan ya zama ruwan an neme shi gashi babu, ba a same shi ba. A hukuman kuma ya zama akwai ruwan amma ba za a iya samun a yalwala da shi ba, wadda duk malam zai mana bayani, kamar a ce akwai ruwan amma ba za a iya zuwa inda yake ba, ko a ce akwai yan fashi a hanyar, ko kuma akwai namun dawa a hanyar, to ka gani, ko kuma mutum yana da larurar da ba zai iya ɗauko ruwan ba, ko bai samu wanda zai ɗauko masa ba, ba yi da lafiya misali, to kaga wannan rashin ruwa ya zama wato a hukunci, a hukuman kenan. Aha. Iza ya isa? To waltayin mumu, taimama yana waje ba da adamin ma'i saboda rashin ruwa. Fisafari a halin tafiya, idan wato shi mutum ya ɗeba ƙaunar ba zai samu ruwa a kan lokaci ba, ma'ana yana halin tafiya. Yana halin tafiya kuma ba ruwan da zai alwala da shi. Kuma ya ɗeba ƙaunar cewa da wuya ba zai samu ruwa ba daga nan har kan ya samu ruwa lokaci zai fita. Kaga ya ɗeba ƙauna ba zai same shi a cikin lokaci ba. To wannan taimama wajiba ce a wajensa. Waƙar yajibu. Wato ita, wato waƙar yajibu, shi ita taimama tana wajaba a kan mutum ma'a wujudihi tare da wato samun ruwan. Shine malam ya karkasa su, wato ya karkasa su kashi-kashi. Wato ya karkasa cewa yanzu misali ka kamar wannan na farko shine ita a taimamar ta waje ba tare da samun wato ruwan. Ka gani? Akwai ruwan, wato amma wato taimama ta waje ba a kansa. Me ye dalili? Ila zalim ya kadir ko? Idan ba yi da iko bisa shafa ruwan. A halin tafiya ne ko a halin zaman gida ne, saboda wato yana da jinya wacce take ta ba za ta bashi mai hanawa, ma'ana mai kare shi ga barin amfani da ruwan, ba za ta bashi ya taɓa ruwa ba. Ka gani? Akwai ba yi da lafiya wato da ruwa amma ba yi da lafiya, wannan rashin lafiya ba za ta bashi ya amfani da ruwan ba. Kaga wannan hukunci na ɗaya kenan. Na biyu kuma ya ce aumaridin, ko kuma mara lafiya, yana da iko a bisa shafaru, zai iya taɓa ruwan amma bai samu wanda zai miƙo masa ruwan ba. Kaga wannan kamar babu shi ne, yana kwance ba zai iya, ga ruwa can zai iya alwala da shi, kuma zai iya alwala amma rashin lafiya ya sa ba zai iya ɗauko ruwan ba, ba zai iya tafiya gunda ruwan yake ba, to kuma bai samu wanda zai ɗauko masa ruwan ba. To kaga na biyu kenan. To kaga na uku matafiyi, wanda ga ruwa kusa da shi, yana an ce masa nan gaba da kayan gaba kaɗan nan akwai ruwa, amma me min khawful su, tsoron yan fashi ya hana shi ya je gun da ruwan yake, ko kuma namun dawa. Ka gani? Idan ya bi zai samu barayi a hanya, ko kuma a ce ga ruwa can amma kuma in ya bi akwai wato namun dawa za su iya hallaka shi. Kaga wannan hukuncin shi ma kamar hukuncin babu ne. To kaga wa'annan duk ya gaya mana wa'annan guda uku. Kaga wa'annan duk taimama za su yi, duk sai su yi taimama, su yi taimama su yi sallah. To wai za a yi ƙanar musafiru, to idan wato matafiyi ya sakankance yana da yaƙini bi wujudil ma'i da samun ruwa a waƙaci a kara, ya sakankance cewa babu shakka zai samu ruwa, har zuciyarsa ta amince zai samu ruwa, to sai ya jinkirta sallah, sai a kara tayammuma, ko sai ya jinkirta taimama ila akhirihi, har zuwa ƙarshen wato lokacin sallah. Kai ya taimama sai ya bari har sai lokacin ya kai ƙarshe, to shikenan sai ya taimama ya sallah in ba a samu ruwan ba. Na ɗaya kenan. to na biyu kuma wa in ya isa wancan kaga wancan ta yakana ko wancan ya sakankance zai samu ruwa to kawai wannan hukuncinsa ba zai taimama ba to sai ya ta jiran samun ruwan har sai lokaci ya kai karshe to sannan sai in bai samu ba sai alwala sai ya taimama ya sallah to na biyu shine in ya isa idan ya ɗeba kauna minhu daga samun ruwan shi kuma taimama fi awwalihi sai ya taimama a farkon lokaci kun ga wancan na farko zai taimama a ƙarshen lokaci wannan kuma taimama fi awwalihi saboda baya zaton zai samu ruwan to sai ya taimama a farkon lokaci ya sallarsa to sai shi kuma na uku shi ma a wannan bangaren wa illam yakun indahu minhu ilmi in ba ilimi in ilimi bai kasance gare shi ba na samun ruwan to taimama ba yana kokonto kenan yana taraddudi zai samu ko ba zai samu ba bai sani ba akwai ko babu to wannan taimama sai ya taimama fi wasatihi a tsakiyar lokaci lokacin sallah in ya raba sai ya taimama to wannan shi kuma sai na hudu kenan wannan shi ne hukunci na hudu hakanan kuma wato in khafa in ya ji tsoron Allah cewa ina tsoron mai wace ba zai samu ruwa ba waraja fi azbara samu ruwa ba a cikin lokaci amma kuma yana raja'i yana tsammanin cewa zai samu ruwan fihi a cikin lokacin to shi ma wannan hukuncinsa sai jinkirtar zuwa tsakiya ka gani duk waɗannan baki ɗayansu wato ya yi mana hukuncin ya gaya mana hukunci domin abin da yake nufi da shi wato mai ƙauna wanda yake zaton wato zai samu ruwa yana zato ne zai samu ruwa amma kuma bai da yaƙini akan samun ruwan kuma yana zaton babu ruwan amma kuma bai da yaƙinin babu ruwan kaga yana ta taraddudi kenan to kaga wannan shine zai tsaya sai cikin wato sai a tsakiyar lokaci sai a tsakiyar lokaci to waɗannan baki ɗaya wanda malam yayi mana bayani kaga ni duk wanda suka yi taimama min haula daga waɗannan kaga nan mun faɗi mutum bakwai kenan ko mun faɗi sura bakwai to surorin nan guda bakwai tun daga wanda muka fara to kaga ni ai guda bakwai ne ko kaga marar lafiya wanda ba zai bai da ikon taɓa ruwa ko da marar lafiya wanda bai samu wanda zai miƙa masa ruwan ba ko da matafiye wanda ga ruwan kusa da shi amma tsoron wani abu ya sa ba zai samu wato ba zai je kusa da ruwan ba ko wato yana tsoron ko ƴan fashi ko namun dawa haka nan matafiye amma wato wanda yake yana ya sakankance cewa zai samu ruwa a cikin lokaci haka nan matafiyin da ya ɗeba ƙauna wanda ba zai samu ruwa a cikin lokaci ba ko to haka nan wanda ba yi da ilimi bai sani ba zai samu ko ba zai samu ba kaga shine na shida sai kuma wato mai matsoraci wanda yake tsoron cewa baya tsammanin samun ruwa kunga sura bakwai kenan wanda yanzu duk muka yi su to duk a waɗannan malam ya ce to duk waɗannan bayan sun ɗau wato matakin da aka faɗa waɗanda aka ce su farkon lokaci da wanda aka ce su jinkirta sai ƙarshen lokaci da wanda aka ce su yi a tsakiyar lokaci shine malam ya ce to duk waɗannan bayan sun gama taimama sun ma asabar ma'a sannan ɗayan sai ya samu wato ya samu ruwa a cikin lokaci bayan ya yi sallah to ka gani bayan sun yi sallah ka gani to nan wato jawabin ka ga mahzufi ne mahzufi ne anan mahzufi ka gani waɗansunsu su a'ada su mayar istihbabin wasu kuma ba za su mayar ba to shi ne gaba zai tafsilinsa a nan gaba shi jawabin to na farko a cikin waɗannan guda bakwai marar lafiyar da bai samu wanda zai marar lafiya wannan ashe na farko wanda la yakdur ala masil mai shi ne na farko to wannan dama ya taimama sa shi ma la yu'idu ka gani na biyun shi ne wato na farko na biyun shi ne wanda yake marar lafiya wanda bai samu wanda zai miƙa masa ruwan ba to shi idan ya samu ruwan aka samu wanda ya miƙo masa ruwan shi ma falu'id sai ya mai da sallarsa amma idan a cikin lokaci aka miƙa masa ruwan kuma istihbaban ne ba wujuban ba ba wai wajibi ne ba, mustahabbi ne ya canja sallah. Ya samu wanda zai miƙa masa ruwa, kuma lokaci bai fita ba, yana cikin lokaci, to an so ya mai da sallah. Haka nan kuma wato mai tsoro daga namun dawa da makamancinta, shi ma fali id, shi ma ya mai da sallah, shi ma istihbaban, shi ma mustahabbi ne. Haka nan wanda yake jin, wato haka nan almusafir ko matafi wanda yake tsoron cewa ba zai samu ruwa ba a lokacin sallah, yana daga nan har lokaci ya fita, wato yana tsoron cewa ba zai samu ruwa ba, amma kuma yana tsammanin cewa ya samu ruwa, zai samu, ma'ana yana dai taraddudi kenan. Shi ma wannan, shi ma falu'id, in aka samu ruwan, shi ma an samu ruwa sai mai da sallah. To duk wa'annan, wato ka gani wani wa'annan ba su mai da sallah, kaga a duk wa'anda muka faɗa sai ya ware guda ukun nan, su ne wa'anda in sun samu ruwa za su mai da sallah. Kaga da barin lafiyar da bai samu wanda zai miƙa masa ruwa ba, daga baya sai ya samu wanda zai miƙo masa, zai iya taɓa ruwan, amma bai samu ga ruwan, amma ba zai iya ɗauko shi ba, sai ya samu wanda zai ɗauko masa, ka gani, kuma lokaci bai fita ba, to ka gani yi'id. Haka nan na biyu kuma mai tsoro ga ruwan, inda zai samu ruwan, amma akwai 'yan fashi a hanyar, ko kuma akwai namun dawa wanda zai hasa kansa cikin halaka, ka gani biyu kenan. Na uku kuma wanda yake da yaƙini ba zai samu ruwa ba, amma kuma yana tsammanin zai samu, to sai kuma ya samu ruwa, shi ma wannan falu'i, shi ma sai ya mai da sallah. Wannan duk shine jawabin waccan magana ta farko. To shi kenan. Wala'i salli salataini, wato mutum ba zai sallaci sallah biyu ba, wata ruwaya kuma wala'i salla, ko ba za a sallaci sallah biyu ba, ko kuma wala'i salli, shi mai sallah ba zai sallaci salataini sallah biyu ba, bi taimumin wahidin, da taimama guda ɗaya. Daga wa'annan duk da aka faɗa, ma'ana wa'annan su ne guda bakwai nan, su guda bakwai nan da a kansu duk yake ta magana har yanzu. Don ka duba hukuncin taimama duk yana kewayawa ne a kan wa'annan guda bakwai. Shi ne yake cewa wato ɗaya daga wa'annan ba zai sallaci sallah guda biyu ba, bi taimamin wahid, da taimama guda ɗaya, illa maridon, ko sai marar lafiya wanda ba shi da ikon da zai iya shafa ruwa, saboda wani jinya da take wato jikinsa muƙimin zaunanne, ma'ana yana cikin jinya, yana tsoron in ya taɓa ruwan ko ya hallaka, ko kuma jinyar ta ƙaru, ko kuma ta daɗe ba ta warke ba, to kaga wannan duk ba zai taɓa ruwan ba. To wannan aka ce mai ba ce wa'ansu malamai suka ce wannan ya yi sallah da sallah biyu da taimama ɗaya, waƙalƙila haƙiƙa an ce zai taimama ga kowace sallah, ba zai sallah biyu da taimama ɗaya ba. An ƙarawato daga Imam Malik cikin wanda ya tuna salloli lihabi taimamin wahi, ya sallace su da taimama ɗaya, lafiyayye ne ko marar lafiya ne, matafiyi ne ko zaunanne ne, an rawaito wannan. To amma wancan zance na farko, to na Ibn Sha'ban ne, zance biyu na wannan, kuma wannan na biyun na ƙarshe ɗan Ƙasim ne, shi ne a gurinsa aka rawaito wannan. Ya isa? Alhamdulillah. To.